بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليبوغ ليشي ليساك هدامو أولا يمسي na litinin bakwai ga watan Dhulhijja a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 21 ga watan 9 a shekara ta 2015 ta lissafin miladiya. Za mu yi darasin mu yau na 47 a wannan littafi mai albarka na Tajrid at-Tauhid al-Mufid malam al-Mukrizi rahimahullahu ta'ala. Kuma wannan darasi ina jin dai ba buƙatar dakatarwa, ma ina ga ba za mu ce darasin ƙarshe kafin sallah kawai, amma insha Allah bayan sallar lana ta yau insha Allah ba buƙatar wani hutu, sai a ci gaba insha Allah, sai mu gama shi sai kuma mu ga littafin da za mu sa na gaba insha Allah. Muna tsakiyar dai abin da malam ya bayyana mana bayan ya gama mas'alar, in dai kun kula ya gama magana akan wacan mas'ala asalin ibada, me yasa, me hikimar yinta da sauransu. Sauran abin da ya biyo baya duka ƙarin bayani ne da zai ƙara taimaka mana wajen fahimtar ita mas'ala din. Za mu tashi inda yake cewa, ko mu dan matsa bayan inda yake cewa wali hadha ja'ala subhanahu ittiba'a rasulihi sallallahu alaihi wa sallama 'alaman 'alaiha. Don haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaman alama ce alaiha akanta, wato mahabbatullah, samun soyayyar Allah, ko kuma da'awar mutum na cewa shi mai son Allah ne, alamar sa ita ce a ga yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa shahidan laha, kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ita ce shaida na mutum yana son Allah. Wannan dai duk akan wannan aya gashi yace, kama qala ta'ala, kamar da Allah madauke yace, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake gayawa, kace musu in kuntum tuhibbunallah, in dai kun kasance ku masu son Allah ne da gaske, fattabi'uni, to ku bini. Mahabba sai ittiba'i, ko mahabbar Allah da'awa ce, ma'ana mutum ne da'awar shi mai son Allah ne. Mun yi magana wannan cewa akwai abu biyu anan, a ko uku: mahabbar Allah, mutum ya so Allah, da kuma Allah ya so mutum. Ko to na farko da'awa ce shi bawa yake, da'awar cewa shi mai son Allah ne, kowa nan yana son Allah, ko in ce kowa ka tambaye shi yana son Allah, zai ce maka i yana son Allah. To menene alamar da Allah ya sa, mecece shaidar da Allah ya sa ga soyayyar mu da muke wa Allah? Allah madauki ya sanya mata alama, alamar cewa soyayyar mu ga Allah da gaske ce ita ce mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sa mun gane. Sai yace qul in kuntum tuhibbunallaha, kace in kun kasance kuna son Allah, fattabi'uni, to ku bini. Kaga nan bai cewa fa ahibbuni ba, ko in kuna son Allah to ni ma ku so ni, dan me za ku hango abu? Mahabba ibada ce, ko saboda kada a samu ko wani sofa ne na wata shubuha ga wani mutum da zai ce ai an halatta masa shirka da Allah madaukaki. Kun bin wannan nan can Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ba a ce ya fadi fa ahibbuni ba, ba wai dan saboda soyayyarsa ba ibada ba ce, amma nan kada wani ma ya samu wani ihami, ya samu wani rikici a ce in kuntum tuhibbunallaha, in kuna son Allah to ni ma ku so ni. Ai kaga akwai wani abu na mutum sai ya samu shubuhar, to ko irin soyayyar da ake wa Allah ita za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan a kore wannan sai ba a matso da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa da ta Allah din ba sai aka ce kul in kuntum tuhibbuna Allah menene alama fattabi'uni to kubini kun Allah san kun fahimci wannan abu yawa to bayan an samu wannan cewa kubini wannan shine sharadi meye kuma za a samu sakamakon wannan cika wannan sharadi Allah ya ce yuhibbukumullah Allah zai so ku shikenan matukar abin da bawa yake so shine shi ma Allah ya so shi ya zama cikin waliyan Allah kowa nan yana son Allah ya so shi dama malamai suna cewa lamarin ba wai shine kai kace kana son Allah ba inda lamari yake shine ya tabbata kai din Allah yana son ka dama kai ko ka so Allah ko baka so Allah ba abin da zai rage Allah ko amma in ka so shi amfanin ka ne amma in Allah ya tabbatar da cewa kai yana son ka a shikenan kafi kowa kuma babu wani wanda zai yake kusa da kai to shine dan haka in mutun yana son Allah ya so shi to akwai abubuwa biyu na farko ya zama shi din mai biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kafin nan dama ya zama shi ma yana son Allah ko wannan da'awar tasa ta tabbata alamar da'awar da gaske ne ya zama shi mai biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi haka to Allah zai so shi shine ma'anar yuhibbukumullah shi yasa kun ga wadanda suka karanta larabci a cikin ku sun ga zubin yadda zancen yake ai ko fi'ilu sharti ne da jawabu sharti kullum muna wannan zancen me fi'ilu sharti qul in kuntum tuhibbunallah ga sharadin nan qul kace in dai kuntum ku kun kasance tuhibbunallah kuna son Allah to fattabi'uni to ku bini wani shine jawabin sharadin in ko harafin sharadin shine in to kuma bayan kun yi wannan fattabi'uni to ku bini to shi ma wannan wa in kana jawaban li shartin dake cikin in to kuma shi ma fi'ilun sharadi ne yana buƙatar nasa jawabi in kun gane zancen ko mana in kuntum tuhibbunallaha in kuna son Allah fattabi'uni to jawabin shine ku bini to sannan shi wannan ku bini din shi kansa sharadi ne ina jawabin sa kamar a ce ne wa inittaba'tumuni kuma in har kuka bini to yuhibbukumullahu Allah zai so ku ai kun gane zancen insha Allah yawa to da haka duk wanda yake son Allah ya so shi wallahi yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata kofar banda wannan babu wani wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai zama bin sa shine wajibi ya zama in baka bi shi ba za ka yi hasara in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ya ce faj'ala ittiba'a rasulihi sai ya sanya wato Allah kenan ya sa ittiba'a rasulihi bin manzansa mashrutan bi mahabbatihim lillah shine abin da aka yi sawa sharadi ga soyayyar tasu ga Allah ma'ana in har soyayyar da gaske suke yi to abin da aka shardanta musu shine su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shartan sannan kuma shi dai ittiba'ar rasulillah din sai aka sanya shi ya zama sharadi kun ga shi yasa wancan magana ta mu ana hawance kun fahimce ta ai ta mu a larabce in kuntum tuhibbunallah in shartiyya ce ina jawabin ta fattabi'uni bayan an gama wannan kuma to fattabi'uni din har yanzu shi ma fi'ilu sharti ne tunda ko ai fi'ili ne tunda fi'ilu amrin ne fattabi'uni ku bini to in kuka bini kuma menene zai faru yuhibbukumullahu Allah zai so ku da haka wannan ittiba'ar rasuli aiki biyu yayi anan aiki biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu biyu akai da shi anan na farko shine abin yi wa sharadi an sanya shi abin yi wa sharadi ga mahabbatullah duk mutumin da yake son Allah to sharadin wannan soyayyar da yake wa Allah ta tabbata ita ce me yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai aka sanya shi ya zama sharadi har yanzu idan huwa mashrutun wa huwa shartu sharadi ga me ga nailu mahabbatillah ga samun son Allah Allah ya soka me sharadi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskatuwar kai mai son Allah ne me zai tabbatar da shi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk inda aka je sai an dawo kan wannan magana, abu manzon Allah, abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kada ne fa Allah ya ce mana dama, wa in tuti'uhu tahtadu. In kuka bi shi za ku shirya. Babu wani wanda za a ce maka in ka bi shi ka shirya in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Sai dai idan shi din ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin umarnin da manzon Allah din yayi sallallahu alaihi wasallam. Allah sai an gane wannan guri. To sai ce wa shartan li mahabbati Allah lahu wa wujudul mashruti biduni tahaqquqi shartihi mumtani'un. Samuwar abinda aka sawa sharadi, wani abu ne da aka sama sharadi, kun gane abinda aka sanya shi a matsayin mashruti shine mashruti mafu'ul, kaman mafu'uli duk abinda aka sanya ma sharadi, to samuwarsa biduni tahaqquqi shartihi ba tare da tabbatuwar sharadin nasa ba mumtani'un, wani abu ne da ba zai yiwu ba, kun gane ma'ana duk abinda aka ce in kai kaza zaka samu kaza, to karka zauna kana mafarkin zaka samu wancan kaza din ba tare da wannan sharadin ba, ko don haka duk mai son Allah ya so shi me zai yi, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wata kofa karka je yawo ka bata lokacinka, a'a akwai wani ma, akwai shehu wani, akwai malam wani, duk karka bata lokaci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin sa shine kadai shine wannan sharadi din. Allah samu dace. To sai ce fa ulima, da haka muka san intifa'ul mahabbati inda intifa'il mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam, koruwar mahabba, wace mahabbar anan yake zance? Na mahabbatul abdi lillahi ko ko mahabbatul lahi lil abdi? Mahabbatul lahi lil abdi, ka samu Allah ya so ka ba zai yiwu ba inda intifa'il mutaba'ati, inda ba a sabu biyayya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. تو banda wannan kuma shi wannan darasin da mu shiga yau, wannan sabuwar magana ce kawo mana ita ce zamu fara yau, wancan duk cikon abin da muka gama makon da ya gabata ne, cewa wannan duk abin da kake so ma ka samu soyayyar da kake wa Allah ta gaskata dai kenan, ka samu kuma kai din Allah ya soka, to duka shi ma bai cika ba ko ba zai samu ba har sai ya zama Allah din da manzansa su ne ka fi so sama da kowa, sannan wannan abin zai zama haka, don ba zai yiwu dama ka samu soyayyar Allah ba ma dama sai idan kai din kana son sa, wanda duk ba san Allah, Allah zai so shi? Allah ba zai so shi ba, ba zai yiwu ba. To sai ce wa mata kana indahu, ga manya-manyan maganganun da zai gaya mana yau mu saurare su. Yace wa mata kana indahu shay'un ahabba ilaihi minhuma, duk inda aka samu a wurin shi bawa wani abu daban ahabba ya zama ya fi soyuwa, bawan ya fi son sa kenan ilaihi zuwa gare shi, minhuma fiye da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa al-ishraku, to wannan shi ake ce ma shirka, allazi la yaghfiruhu, wanda Allah baya gafarta ta. An gane wannan zancen shi ma, mutun ya so wani wanda ba Allah ba fiye da Allah, to an samu shirka. Wa qala, yace qala ta'ala, Allah madauki yace qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قل أكا أمر شمن ذن الله صلى الله عليه وسلم كتشي إن كان آباؤكم إن دي أبننكو معنى إياي مزاسوني أبني nan tunda ba a faɗi a iyaye mata ba, to ya sun shiga ciki dawa, kada wani ya ce nan mazan kawai ake nufi banda iyaye, kuma sannan har yanzu iyaye maza wa in alauna ko da sun yi sama, ma'ana kenan al ajdadu su ma sun shigo ciki, haka nan ummahatu su ma sun shigo wa in alauna har yanzu koda su ma sun girmama ma'ana koda kakanni mata ma'ana dai uba da ya haifi mutum uba immediate uba biological uba da ya haifi mutum direct mahaifi kenan ko to da shi da nasa mahaifin da nasa mahaifin da nasa mahaifin duk inda suka kai ana kiran su duka kowanne uba ne gare ka haka ne to haka uwa da ita da uwarta da ta haife ta da uwar uwarta haka su ma har sama duk ana sai musu kakanni gare ka to waɗannan dukka tara su wuri guda mun ji za mu je amsar in kana aba uku in iyayenku wa abna uku da ayyanku to shi ma nan iyaye ƴaƴanka da ka haifa sawa'un maza da mata nan karkace abna tunda a larabci idan aka ce aba'u ana nufin iyaye maza ummahatu ana nufin iyaye mata ƴaƴa kuma aka ce abna'u jam'in ibnu ne ibnu da namiji ƴaƴa mata kuma ana ce musu banat daya bintu ko ibna mun gane wannan waladu kuma ya hada wancan da wannan din da aka ce walad ko aka ce aulad to maza da mata suke ake nufi amma in aka ce ibnu ko abna to maza bintu ko banat shi kuma ana nufin mata to nan tunda aka yi itlaqin abna'u ba a fadi banatu ba to banatun sun shigo tunda kallon jinsin kamar a ce maka ne auladukum kawai mun gane abin don haka kamar nan ka iya cewa abna'ukum anan bi ma'ana auladukum ma'ana ƴaƴan da kuka haifa sawa'un maza ne ko mata su ma kuma ko da komai nisan su tsakaninka da su ma'ana ƴaƴan ɗanka shi ma ƴaƴansa haka jikoki 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 in dai naka ne to su ma mun gane sawa'un maza ko mata sannan yace wa ikhwanukum da ƴan uwanku maza to shi ma nan mata sun shiga me yasa wadi nake wannan zancen tunda an kawo wani sharadi ne sharadin nan in ka dauki mafhumul mukhalafa to ya'udu hadzal fahmu ala an-nass bil ibtali kuma yana daga cikin sharadin istinbati a gun malamai duk abin da zaka yi istinbatin sa daga nassi la yajuzu an yakuna hadzal mustanbatu aidan ala an-nass bil ibtali me yake nufi ma'ana duk abin da zaka ciro shi daga wani nassi to karka ciro wani abu wanda za a fahimci ruguza kuma asalin abin da ke cikin wannan nassi ne Allah subhanahu wa ta'ala nan ya nassi akan iyaye maza in ka dubi literally ka kalli abin a larabce iyaye maza aka ce ko da kuma abin nan ƴaƴa maza da kuma ƴan uwa su ma maza to anan in ka dauki mafhumul mukhalafa kace iya ƴaƴa maza ake nufi to ashe kenan ya halatta kenan kaso ƴaƴa mata iyaye mata ƴan uwa mata kun gane wannan zancen to in ka dauki wannan fassara ai za ta rusa duk abin da aya take karantarwa to hadza la yajuzu idan dole ne ka shigo da abin da za a iya fahimtar sabanin sa shi ma ya shiga cikin waɗannan shine abin da ake nufi wa azwajukum da mazajenku zauju shi ma lafazi ne abin da ake nufi da shi shine abokin zama abokin aure sawa'un namiji ko mace a larabci ba zauji ana nufin miji ba yawwa zauji yana zuwa yana nufin mace yana nufin namiji shine ma'anar zauji shi yasa fassarar sa ta hakika mu yanzu nan muka zo fassara da Hausa me muke cewa sai mu ce mata yanku ko to idan muminar kuma mace ce ake magana akan ta fa kaga sai kace kuma mazajenku to shi yasa dan haka nan abinda ake nufi da azwaj spouse ake nufi a turanci ne ake da wannan fassarar kalma dai mu a Hausa bamu da ita ko sai dai mu ce me ma'aurata abokin aurenku dole kace in kace ma'aurata to kace ma'auratanku ma'ana waɗanda kuke aure dai chicken ba laifi a dauka haka idan ma'aurata na nufin ismu fa'il ismu maf'ul ne ma'auratanku abokan aurenku kenan ma'ana in kai mace ce mumina ake karanta miki wannan aya to mijinki in kai namiji ne mumini ake karanta maka wannan aya to matarka ake nufi yawwa kuma jam'in su sawa'un mace ɗaya kake da ita ko sama da ɗaya duk sun shiga ciki to wa azwajukum wa ashiratukum da kuma danginku dangi na kabilarku asalin zurriya duk wanda kuke da dangantaka da shi ta bangaren uwa ta bangaren uba ta bangaren uwa da uba duka wa amwalun iqtaraftumuha da kuma dukiyoyin da kuke tsoruta su kuke tattara su kuke samun su kuke wahalhala kuke wahalar da kanku domin ku same su shine iqtarafi anan ma'ana abinda zaka yi dai aiki don ka same shi kuke ta kuma kudayen ka tara shi wa tijaratun da kuma kasuwanci takshawna kasada wanda kuke tsoron faduwa a cikin sa ba ku san kasuwancin ku ya targade ya samu targade ya samu matsala shine kasad rashin samun riba kishin riba shine kasad ka sayo abu bai sayo ba bai shiga kasuwa ba ka fadi shine ake cewa an samu kasad wa masakinu da gidaje tardaunaha wanda suka kuka yadda da su Allahu akbar Allah da iko yake kun kalmar da muna amfani da ita anan bi ce wa masakinu taskununa fiha ba a wa masakinu tardaunaha akwai wanda baka da shi ma amma shi kake so ka samu shi kai yadda ka samu ko baka da shi to shi din wannan yadda kake san sa to duk wannan sharadin ya biyo kansa to Allah maduki sai ya ce in kana in waɗannan abubuwan duk da aka lissafa kana suka kasance kun gane wannan kanan an faɗe ta ne da mufradi ko ba a kawo jam'i ba duk da akwai abin nan mutum aqil kenan akwai kuma ghairu aqil sannan kuma in aka hadu da aqil da ghairu aqil ana rinja da aqil ko to tunda fi'ili ne ita kana fi'ili ne naqisi kuma ya zo kafin a faɗi shi sunansa to ana sa shi dama ya zama ifradi ko kanan nasu kun ga nasu jam'i ne amma a ce kana ba za a ce kanatin nasu ba ko kanu annas sai a tunda an gabatar da fi'ili da mufradi zai zo kun gano wannan shi yasa in kana in waɗannan abubuwan da aka ambata da iyaye maza da mata duk nisansu da ƴaƴa da kuka haifa maza da mata duk yadda suka yi ƙasa jikokinku da ƴan uwanku maza da mata uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kawai ko uwa ɗaya kawai wa azwajukum da abokan aurenku maza ne ko mata wa ashiratukum da danginku da dukiyoyi da kuma tijara ta kasuwanci da kuma sannan gidajen zama da kuka gamsu su kuke so ku zauna su kuka yadda da su abin yarda gare ku to duk waɗannan abubuwan in sun kasance a habba to anan wannan shine fi'ilin abin nan khabaru kana ko ismu kana shine wannan abin aba'ukum wa ma'tufatuhu da duk abin da aka yi atafi a kansa sune khabaru kana abin nan ismu kana mun gane khabaru kana kuma shine gashi a habba in duk waɗannan abubuwan sun zama su ne kuka fi so ilaikum ma'ana su suka fi abin so a gare ku minallahi fiye da Allah ma'ana kun fi son iyayenku ko ƴaƴanku ƴan uwanku ko matanku ko danginku ko kasuwancinku ko gidajen da kuke zama da dukiyoyi da kuka tattara su kuka fi so akan Allah wa rasulihi kun fi son su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jihadin da jihadi fi sabilihi wajen ɗaukaka kalmar Allah in dai wannan shine halinku kun fi son waɗannan abubuwan sama da Allah da manzon Allah da jihadi fi sabilillah mai Allah ya ce sai ce fatarabbasu to ku saurara hatta ya'ti Allahu bi amrihi har Allah ya zo da lamarinsa za ku ga abin da Allah zai muku malamai suka ce a cikin wonin da Allah yake yi a Qur'ani ba mai tsoratarwa irin wanda ba a gaya ma mai za'ima ba shine irin wannan a ce saurara ba a ce maka wata tsawa za ta zo ba a ce ma wutar jahannama ba a ce meye ba wanda ya san menene Allah kawai ya san me zai maka in ka shiga cikin wannan hali Allah maduki ya tsare mu daka sai shi fatarabbasu ku saurara ku yi dako ku jira hatta ya'ti Allahu bi amrihi har Allah ya zo da lamarinsa amru nan yana daukar umarnin da zai bai wa mala'iku su yi muku abin da ya so ko kuma ya zama lamarinsa amruhu bi ma'ana sha'nuhu mun san dama amru yana zuwa da ma'anar umarni yana zuwa kuma da ma'anar lamari duk da lamarin shi ma larabcin ne amma din ba haushin yace lamari ai an sani eh da lamarin aka fasara aka ce sha'ani didde larabcin ne me za a ce da Hausa abasu haƙe da ma amma ni ina so mu koyi Hausa har yanzu yana da amfani sanin asalin me ake cewa lamari a ce wannan lamarin ya ishe ni wannan sha'ani abubuwa to wato ina da kwadayi sosai akan samarinmu wallahi mu dage mu ƙara koyon Hausa sosai dai wa zaka ga mutane kana musu magana da Hausa ba sa fahimta ko ka tambaye su ya sunan abu kaza da Hausa dai wa sai ka ga mutum bai sani ba yan 30 zuwa ƙasa kai 40 ma haka zaka samu abubuwa da dama wasu ban sani ba ya ake cewa kaza da Hausa sai dai kawo maka ko na Turanci alhamdulillah muna da na Larabci kuma yana koya mana Larabci to amma dai mu koyi Hausa tamu yana da muhimmanci shi to lamari daga al'amru ne ko ba haushe shi ma sai cire al'amru sai ce lamari yawa kamar yadda asalin lawal daga awwal ne duk awwalu sunansa lawal duk wanda kaje an ce lawal ko lawali to asalinsa awwalu ne muhammadul awwal ne sai aka cire al din sai ya zama lawal shine ma'ana to haka nan al'amru ne sai aka cire a la din sai aka bar daya la din tunda shadda ce lamun din take da shi sai aka bar daya aka ce lamari in ji bahaushe to shine dai sha'ani yace wa kullu bayawa hatta yati Allahu bi amri har Allah ya zo da lamarinsa wallahu la yahdi alqawm alfasikin Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai me ake nufi da wannan kalmar Allah baya shiryar da fasikai me ake nufi ma'ana ba sa tuba ba haka ake nufi ana nufin man sabaqa fi ilmi Allah annahu la yahtadi fallahu la yahdi yawwa kuma fasikin da ake nufi alfisqu yana zuwa a qur'ani bi ma'anil kufr to shi ake nufi har yanzu sune anda Allah baya shiryar da su domin ya tabbata fi ilmi Allah ma'ana Allah ya sani ya rubuta a lauhil mahfuz cewa waɗannan ba shiryayyu ba ne to shikenan sai ya bar su ba zai shiryar da su amma in ka fassara wannan ayar literally ka ce Allah baya shiryar da fasikai ma'ana su kenan duk mai zunubi ba zai tuba ba ko ba haka ake nufi ba kuma yau masu zunubi suna tuba kuma Allah na karɓar tuban su ma'ana duk wanda Allah ya sani fi sabiqi ilmihi a ilminsa na lauhil mahfuz tun fil azal cewa duk wa'azin da za a yi masa duk kiran da za a yi masa ba zai tuba ba to Allah zai bar shi ba zai shiryar da shi ba din da ba mai shiriya ba ne to mu je sai malamin ya ce wa kullu man qaddama qawla ghayri llahi ala qawli llahi duk wanda ya gabatar da ya fifita ya ɗaukaka ƙaula ghairillahi maganar ko ra'ayin wani wanda ba Allah ba ala ƙaulillahi sama da faɗin Allah da maganar Allah ko hukuncin da Allah ya yi au hakama bihi ko ya yi hukunci da shi au hakama ilaihi ko ya kai hukunci zuwa gare shi ya rabu da na Allah ya fifita wannan akan na Allah falaysa mimman ahabbahu to wannan baya cikin wanda yake san Allah baya san Allah ma'ana ko yayi da aure yana san Allah da awasa ba gaske bace mun fahimci zancan dole ne ya zama cewa in ka samu maganar Allah a Qur'ani Allah ya ce kaza wannan maganar kar ka dauko ta magana da za ta rushe maka ita ko akwai maganar to kai kar ka yadda da ita ka zauna lafiya da ka yadda ta Al-Qur'ani ko kuskure zai sa ka aikata ma'ana kai aiki da waccan din mun gane to amma kar a samu a zuciyarka ka fifita waccan din akan ta Allah in kai aiki ba tare da wannan kudirin ba to laifi kai zunubi kai ba kafirci amma idan ka fifita maganar wani Allah akan ta Allah kaga cewa wannan din ma wanda ba ta Allah ba tafi to kafirci zai zo amma in ka fifita ta Allah ko ka kasa aiki da ta Allah kai aiki da wata mun gane wannan to ka tsaya a zunubi ne Allah sa kun fahimci wannan yawa to don haka kaga ashe kina yana da muhimmanci mutum ya fahimci me Allah yake cewa kar ka taba fifita maganar wani akan ta Allah Allah mu duke taimake mu ko hukunci ko kaiwa hukunci duk abinda Allah ya ce shine daidai kada wani ko ana zancen wani hukunci a zamanin yanzu ko rabon gado dan me yasa ake ba namiji rabo biyu mace rabo daya, ko dan me idan mutum ya ridda hukuncin sa shine a kashe, ko dan me yasa za a yanki hannun barawa ko wani abu. Kasan wasu suna da waɗannan irin abubuwan, sai suna ta rubuce rubuce. Ai wannan barbarism ne a wannan zamanin, bai halat bai dace ba a ci gaban zamanin 21st century a ce ana irin wannan. Sai mutum ya ji kamar wannan din wata magana ce da za a iya karbata, wannan yana da hatsari, ake yayin shi. Ko mun kasa aiki da wannan din, to ka bude bakinka ka ce wannan ta zamanin da ake yi ta fita Allah. Sai ya zama cewa mutum ya rasa imaninsa, duk da cewa wancan abun in iya aikin ya tsaya ba tare da samun wannan fifitawar a zuciya ba, to duk da haka an yi zunubi. An fahimci wannan abun? To Allah ya kyauta mana. Sai ce lakin, sai dai kuma, qad yashtabihu al-amru ala man yuqaddimu qawla ahadi, lamarin nan zai iya rikicewa akan wani mutum da ya gabatar da ra'ayin wani, au hukumahu ko hukuncin wani, au ta'atahu ko ya gabatar da da'ar wani akan da'ar Allah, shine ala qawlihi akan fadin Allah, dhannan minhu annahu la ya'muru wa la yahkumu wa la yaqulu illa ma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fayuti'uhu. Nan wani zance yake, wani mana bayanin kafin mu maimaita karantawa. Bayan ya gama, ai mun fahimci wancan zancen cewa kar a fifita maganar wani akan ta Allah ko hukuncin wani akan hukuncin Allah. To nan akan samu wasu suka rikice, sai kaga suna bin wani Allah, wani mutum ne ba Allah bane, wani mutum ne kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka umarce mu mi masa da'a ba, sai kaga suna bin sa ido rufe. Duk abin da ya faɗa shi kadai shine gaskiya, duk abin da yace ba daidai ba, to a dole a bar shi ba daidai bane. In aka ce me yasa gashi Allah ya faɗi kaza a Qur'ani, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisansa ya ce kaza, kuma wannan maganar ta Allah da ta manzon Allah ta saba wa ta wannan mutumin da kake masa biyayya, sai ya ce ai shi wannan din da kuka ga ina bi ba zai yi umarni ba, ra'ayinsa ba zai zama ba, hukuncinsa ma ba zai zama ya fita daga hukuncin Allah da na manzon Allah ba, shi yasa ni nake bin sa, ai na san ba zai kai ni ga bata ba, ni na yadda da ilimin sa. Ana samun ai wannan shubuhar ko? Mutum sai ya kibi an ce ga malam wane ya ce kaza, dan kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Kaga in za a barka da hankalinka da iliminka na addini, wa za ka zaɓa? Sai ka zaɓi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wani sai ya aje maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya bi ta wani, sai a ce me yasa? Sai ya ce ai wani na san ya fi ni sanin abin da manzon Allah din ya faɗa. Ana wannan zancen ko ba a yi? Yawwa, to wannan a ina muka fi samun wannan zance? Eh, ba mahallin geographical ne ke fi a wannan gire, a mahalli na ilimi, a harkar fiqihu musamman. Yawwa, a harkar fiqihu muna samu wannan, harkar mazhabobi. Sai a ce a mu ga mazhabar da muka tashi muna yi ita ce ta malikiya ko ta hanbaliya ko ta shafi'iyya. An kawo hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya kaza ko kuma abu kaza shine sunna. Sai mun ce a ai malikun ya fi mu sanin abin da annabin ya ce, don haka mu maliku za mu bi. Kun gane wannan nan can? To ita yake so yi magana nan, me hukuncin irin wannan nan can? Sai sai lakin qad yashtabihu al-amru, wannan lamari zai iya rikicewa, ala man yuqaddimu qawla ahadin, akan wanda yake gabatar da ra'ayi ko maganar wani, au hukuma ko hukuncinsa, au ta'atahu ko da'arsa, ala qawlihi akan fadin sa, fadin wa fadin Allah. Nan hidin dhamirin yana koma zuwa ga lafzul jalala, dhannan minhu dan zatan, shi yana zatan, annahu cewa shi wancan din da ya bi, mun gane? Yawwa, nan akwai hu guda uku ko? Ina da kwaɗayin kowa ya gane littafin nan in ya tashi fassara shi. Hu ɗin nan guda uku dhamiri ko? Mu bi kowanne mu sashi ina yake. Na farko cewa yi lakin qad yashtabihu al-amru, lamarin nan zai iya rikicewa, ala man akan wani wanda, yuqaddimu qawla ahadin, wanda yake gabatar da ra'ayin wani, au hukmuhu ko hukuncinsa, au hukmuhu, wannan hu din da take jikin hukuma tana koma zuwa ga wannan ahadin din. Yawwa, au ta'atahu ko da'arsa shi dai wannan ahad ne ala qaulihi akan fadin sa nan fadin Allah ake nufi ma'ana ya gabatar da ita akan fadin Allah ko fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan minhu dan zato daga gare shi shiwa shi ahadun shi wannan ba ahadun ba shi mutumin mai aikin mai gabatar da wanda ya gabatar da ra'ayin wani akan maganar Allah wannan minhu shi yana zaton annahu cewa shi ahadun din can da yawa da'a la ya'muru baya umarni wala yahkumu baya hukunci wala yaqulu kuma baya fadin wani ra'ayi illa ma qalahu ar-rasul in kaga ya fadi abu ko ya hukunci da shi to iya abin da manzon Allah ya fada ko ya hukunci da shi yake amfani da shi mun gane fayuti'uhu dan haka yake masa da'a wa yuhakimu ilayhi kuma yake kai hukunci zuwa gare shi wa yatalaqa aqwalahu kadhalika kuma yake daukar maganganun sa ma kamar haka mun gane fa hadha ma'zurun idza lam yaqdir ala ghairi dhalika wannan idan ba shi da ikon wani abu wanda ba wannan ba to yana da uzuri kun fahimci wannan can ma'ana in ba shi da ikon bincike ya gano hadisan yayi hukunci ya tabbatar mai malamai suka ce wannan maganar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda take shi dai kawai ba mai karatu bane mai sauraro ne sai ce to ani abin da muka ji wannan din shi muka tashi akan sa shi muka fi fahimta to za a bashi uzuri anan uzurin na me amma ba uzurin ya ci gaba da yi ba uzurin ba za ka dora masa harkar daidai yake da wancan da ya watsi da maganar Allah a ce yayi aikin kafirci kun fahimci wannan ne ma'ana kar a kafirta shi amma kuma a ja hankalinsa sai a nuna masa a ce to amma fa ka sani wannan ita ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace a nemi ya dawo kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kar a yi masa hukunci da cewa kafiri ne an fahimci zancen yauwa shi yasa a gurin malamai suka sa daga cikin sharuddan takfiri sharuddan kafirci ya zama babu tawili ma'ana in akwai tawili to ba a kafirta mutum duk mutumin da yayi abu ko kafircin ne kuru-kuru an san kafircin sai ce malam wani me yasa kai wannan abu baka kafirci ne fa sai ce ni na taba jin fatawar wani malami ya ce min ba laifi shi yasa ne to wannan ba a kafirta shi saboda a lokacin iya ilimin sa ya fada wani malami ya fada masa shi kuma ba shi da ilimin da zai girmama yadda zai dauko maganar Allah da manzo Allah sunan ya runjaye da ita akan wannan saboda yana ganin girman wannan haka ya fahimci ilimi yake mun fahimci wannan in iya abin da zai iya kenan to yana da uzuri ba a dora masa kafirci ko hukunci babba wa amma idza qadira amma idan yana da iko ala alwusuli ila ar-rasuli zuwa ga ya isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya isa zuwa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya zuwa ya samu hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana nan ana nufin kamar ka ce wancan na farko sunansa jahili mara karatu to ga hukuncin sa ba a kafirta jahili to ba ruwan sa bai san me yake ba amma in mai iya bincike ne sai yake irin wannan maganganun to gashi in qad idza qadira in yana da iko alal wusuli akan isa ila ar-rasuli zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa arafa kuma ya san anna ghayra man ittaba'ahu awla bihi mutlaqan ya san cewa wani wanda bai bi shi ba shi yafi cancanta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutlaqan sake ba kaidi ma'ana ya fifita wani wanda ba annabi ba akan annabi kawai yace shi ra'ayin wane zai bi gashi kuma yana da damar ya bincike ya gano maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an kawo masa ita amma ce shi na wane zai bi mun gane wannan aw fi ba'dil umuri ko a wata mas'ala ka mas'alatin muayyana kaman a wata mas'ala ba wai umuman ba wancan na farko umuman yake nufi yace shi gaskiya wane zai bi gashi kuma an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wajibin abi ko kuma a wata mas'ala ana zancen wata mas'ala ta fiqhu a ce anan ga yadda hadisi yace nan kuma ga yadda wani malam wane yace mun fahimci abin sai ya zama yace zai bi wannan malam wanan ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ita wannan mas'alar muayyana shine ma'ana mas'ala muayyana mas'ala ayyananniya gwaya ɗaya sananniya wanda aka tantance sai ce wa lam yaltafit ila qaulir rasul kuma bai ma waiwayi maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wala ila qauli man huwa aula bihi bai kuma duba ma zuwa ga maganar wanda shi yafi cancanta ma'ana yafi shi ilimi ba kun ga wancan ai ya duba wanda yafi shi ilimi ma har ya kawo maganarsa wannan shi kuma bai ma waiwayi wani wanda ya fi shi shi cancanta da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun gane sai ce fa hadha yukhafu alaihi wannan ana tsorace masa shi ma nan bai fada bane amma yana nufin ana tsorace masa wani abu na kafirci an fahimci abin saboda wannan ya ga abin kuma yana da damar ya bincike ya fahimci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san girman maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi watsi da ita ya kibin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma bai ma bi wani malami da ya fi shi sani din ba kawai ya tsaya akan ra'ayinsa shi kawai ba zai bi ba to wannan ana tsorace masa to sai shi wa kullu man kullu ma kai ko wa kullu duk abinda ma yuta'allalu bihi wanda ake kafa dalili da shi ake rike shi a matsayin sababi min adamil ilmi ko rashin ilmi aw adamil fahmi ko rashin fahimta aw adami i'ta'i alati al-fiqh ko kuma cewa Allah bai bawa mutum ala abin amfani da zai fahimta ta hanyar sa ba ma'ana dai wani abu wanda sai da shi ake samun fahimta shine ala malmai ai suna cewa wasu ilmomi har ana kiran su ulumul ala ko ilmomi da suke ka iya ce musu instruments ne abubuwan aiki ne kayan aiki ne kayan aiki ba irin na zamanin nan ba ko za a ce kayan aiki yana nufin kudi ba su nake ne a lugar larabci a hausa a hausance in an ce kayan aiki shine abin da za ka yi amfani da shi misali me kayan aikin tono gatari ko yawwa me kayan aikin girbi magirbi me kayan aikin noma fatanya misali to su nake nufi akwai ilimomi a ilimin addini da ake ce musu ulumul ala ba za ka taba zama malami ba sai kana da su da su za ka yi amfani in ka san su za su bude maka kofar sanin sauran ilimomi da ilimin larabci ba iya na hau kawai ba ilimin lugar larabci umuman su balaga da sauran sun shiga ciki da ilimin usulul fiqhi shine in kana karanta littafin malaman fiqhu yaran da suke magana da shi za ka gane in ka karanta usulul fiqh da kuma mustalahul hadith wanda shi ma ala ce shi ma kamar fatanya ce da ake amfani da ita a bude ko makulli ne da za a bude kofar shiga gonar malaman hadisi a gane me suke cewa to waɗannan ana kiransu ulumul ala to nan abin da yake nufi alatul fahmi wani abu wanda ake amfani da shi a samu fahimta kun gane zancen me ake samu fahimta ta hanyar sa kamar su abubuwan ilimi din har yanzu duk abin da zai bude maka damar ka fahimci me nassi yake cewa me qur'ani me hadisi yake ambatawa kuma ka fahimci hukunci anan ala ce gare ka to mu koma farkon zancen wa kullu ma yuta'allalu bihi duk abin da ake kafa hujja da shi nan kamar yana nufin ihtijaji ne amma a kawo shi a matsayin illa da yake take nuna take bada dama ta halatta ai amfani da wani abu duk abin da ake kafa dalili da shi min adamil ilmi ko nan min din nan bayaniya ce yawwa ba so yake ce duk abin da ake hujja da shi akan rashin ilimi ba inda wannan zai ce ala kun gane yawwa bayani yake so yayi na abubuwan da ake kafa hujja da su din su zama uzuri kamar dai kace ne duk abin da ake rike shi a matsayin uzuri ba can bayan ya gaya mana wani yana da uzuri wani ba shi da uzuri ba to nan din akan wannan su yaki ne yace duk abin da ake rike shi a matsayin uzuri min na daga misali adamil ilmi ko mutum ko a ce mutum ai rashin ilimi ne yasa yayi aw adamil fahmi ko rashin fahimta ne ga nassin yasa yayi kaza aw adami i'ta'i alatil fahmi alatil fiqhi fi din ko kuma ba a baiwa mutum ala abin aikin da zai taimaka masa fahimtar addini ba ko idan misali kwakwalwarsa tana da motsin da duk karatun da zai ba zai gane ba mu gane mun fahimci wannan ba zai fahimci darasi ba aw al-ihtijaju bil ashbahi wan nadairi ko kuma kafa hujja da abubuwan da suka yi kama da juna da kini na juna wannan kuna jin wannan lafazin a gun malamai suna cewa al-ashbah wan nadair abinda ake nufi abubuwa da suka yi kama da juna abubuwan da za su iya daukar hukuncin juna a babin kiyasi zaka ji ana amfani da wannan sosai haka a babin qawaid fiqhiyya malam suyuti yana da littafi sunansa ma kenan littafin al-ashbah wan nadair yana cikin amta'i wa aqwa wa ahsani ma kutiba a babin qawaid fiqhiyya eh dalibai ilimi zasu amfana da shi sosai qawaid fiqhiya kaidoji ne na fiqhu ma'ana wasu principles su ake nufi da qawaid wadanda idan mutun ya san su zai fahimci fiqhu na san dai kun taba jin su galibi in muka fadi wannan akwai bukatar mu bada misali sai ka ji ka gane yanzu akwai masalan da ko kaida da malamin suke amfani da ita almashaqqatu me yake cewa tajlibu taysir tsanani yana jawo sauki to nan kaida ce in ka haddace ta a fiqhu ana amfani da wannan sai a ce duk inda aka samu shiga tsanani kaidojin musulunci ko dalilan musulunci qur'ani da sunna sun nuna mana musulunci in ka je bango ta kure maka saboda wahala to an baka dama ka dawo baya ka ji sauki shine kaida don haka duk babin da ka shiga ababin tsarki ababin sallah ababin abubuwan mu'amaloli halal da haram in an shiga tsanani to sauki ake dawowa misali in kana tafiya ka rasa abinci ga mushe me zai faru anan ka shiga tsanani ko baka shiga ba to me hukuncinka dawo sauki an halatta maka ci baka da lafiya ba za ka iya sallah a tsaye ba kunci ya samu ko bai samu ba to dawo gun sauki menene yi sallah a zauni shine abin da ake nufi kun gane to wannan shine a cikin wani ɗaya daga cikin ka'idoji da ake ce maka qawaid fiqhiya wannan dai suna nan da yawa a gun malamai sun ambata kuma ɗaliban ilimi sun karanta da littafai da dama sun san su anan kuma amma ba wancan na qawaid fiqhiya ake nufi ba al ashbah wa nadha'ir yana magana ne akan ma'anar ta taluga cewa a kalli abubuwan da suka yi kama da juna da abubuwan da suke kini ne ga juna za su dauki hukuncin junansu au ko kuma a kafa hujja bi anna zalika al mutaqaddima ko a ce ai wancan da ya gabata din kana a'lamu minni bi muradihi sallallahu alaihi wasallama wancan da ya gabace ni din da nake wada'a ai yafi ni sanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi kun fahimci wannan to sai ce fahiya waɗannan hujjoji da dalilai da uzurori gaba ɗayan su kulluha ta'allulatun la tufidu dalilai ne da ba su da fa'ida ba sa maka fa'ida wajen tsare kada su baka dama ka ce ka ci gaba da bin wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam anan nake so da ma shi nake nufi da zuna ce ku fahimci wancan zance na baya da aka ce mutum wancan na baya yana da uzuri ba an bashi uzurin ya ci gaba ne da zama a hakan ba amma ana faɗa cewa ba za a kafirta shi ba hukuncin kafirci ba za a dora masa ba amma ba daidai bane har yanzu abin da yake to shine ya kawo waɗannan irin abubuwa duk inda zaka ji mutum a ce me yasa ba akai kaza ba sai ce ban sani ba me yasa ba kai kaza ba sai ce ban fahimta ba me yasa ba kai kaza ba sai ce wallahi abinda ake fahimtar addini ta hanyar sa bani da shi shine ala din ko me yasa ba kai kaza ba saboda bai kama da abin da na saba gani na san shi ba waɗanda na san hukuncen su ba mun gane ko kuma me yasa ba kai kaza ba sai ce malam wane na gani kuma ni a fahimta ta yafi ni fahimtar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ai duk waɗannan uzurori ne ko to malam yace waɗannan duka ta'allulat ne uzurori ne dalilai ne hujjoji ne wanda la tufidu ba za su yi mutum amfani ashe kenan menene wajibi akan mutum kaso Allah kaso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen hukunci da ra'ayi sama da kowane ra'ayi kaso Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin san da ba'i kuwa sai Allah sannan wajen biyayya ga kauli kuwa to dama da kaulin Allah da na manzon Allah sama ɗaya ne yadda zaka bi Qur'ani haka zaka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk ra'ayin da ko duk kaulin da ya daidai da na Allah to ka bi shi wanda kai saba wa na Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kyale shi zamu iya gamawa ai ko amma dai Allah sa an gane kai sai ce hada wannan wani usulubi ne a gun alarabce in ka faɗi abu ka faɗi abu sai kuma ka ce hada ma'ana wannan kenan tare da kaza sai kuma ƙara wani bayani kamar da bature ke cewa thus 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 wanda ake ginawa akan wani abu na ba in ka ce kaza ko ka ce dayafo ai mun san wannan agun har lokacin yayi to shine ma'anan wannan hada din Allah madaki ya yi magana da wannan a cikin Qur'ani a suratu sad ko hada wa inna lil muttaqina la husna ma'ab yawa to in an fadi wani abu sai a ce hada ma'ana wannan abin da aka fada maka haka yake sannan kuma kaza da kaza sai ce hada ma al iqrari wannan abun da muka fada maka ka kara kuma akan sa cewa ayi iqrari a tabbatar bi jawazil khata'i da cewa ya halatta yin kuskure ala ghairil ma'sumi akan duk mutumin da ba ma'sumi ba ma'ana abin da ke nufi ai kada ka zo ka ce ni ai mazhaban nan da nake bi ko kuma ra'ayin wani da dauka ko shehu wani da nake masa biyayya a fahimta ta babu wanda ya san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi abinda Allah yake nufi irin sa shi yasa muka rufe ido muke bansa da Allah duk inda ma bamu fahimta ba dan haka duk inda ma bamu fahimta ba muna ganin shi tun da riga ya fahimta to mu shi muka bi kun gane wannan to sai ce to ko wannan irin abin ne a ra'ayinka a zuciyarka to ka sani fa wajibi kai ikrari a zuciyarka cewa yajuzul khata'u ala ghairil ma'sumi cewa duk wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda shi kada shine ma'sumi to ya halatta fa aqlan jawazi nan jawazi aqli ne ma'ana ya halatta a gare shi ya kuskure an ga an fahimci abin dan haka kar ka zo ka ce ai mu tun da aka samu imamu maliku kaza yake yi to mu a haka zamu tsaya ba romu da hadisan ku saboda malikun ai ya fi ku fahimtar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai kakan ji wani na faɗin wani misali wani yana sallah haka ya saki hannunsa sadalu ake cewa ko sai ka ce masa wannan ai ba shine sunna ba sai ce mu haka muka tashi a malikiya haka muke kuma imam malikun ai ya fi ka sani tare da cewa da a ce ya san ma mazhabar malikiya wannan ba ita ce mazhabar imam maliku ba haka itowa akai wasu suka da istinbatin malaman mazhaba ne suka yi ba ra'ayin imam maliku ba daga cikin manya kuma abin karshen da imam malik ya ruwaito a cikin muwatta da ya rubuta da hannunsa shine dora hannun dama akan nahu don haka kar ayi mazhabar malikiya cewa asalinta shine wannan yawa sabanin mazhabar maliki amma ai sabanin maliku ne amma mazhabar malikiya ce a wani bangare cewa suka yi a bangaren abin da ya shafi sallar farilla makaruhi ne amma a sallar nafila za ka yi ashe kaga kenan a asalin sallah basu hana a asalin sallah za a iya dora hannun dama a kan na hagu ba cewa suke saboda ana tsoron dogaro a wannan babin ne abin ya shiga mun gane domin so ake jikin mutum ya zama bai dogara da komai ba tunda aka hana ka jingina da bango aka hana jingina da kafa daya dole sai ka tsaya akan biyu to suke cewa su suna ganin dora hannun dama a kan na hagu ma kamar dogaro ne shikenan fa abin da ya jawo malikiyan suka ce kar ai kuma matukar sa makaruhi ne ba su cewa suka yi bid'a ba mun fahimci abin to shikenan ya zance to kar in aka yi mutum magana irin wannan aka ce amma fa gashi manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam cewa wannan dora hannun dama akan nagu ita ce sunanul anbiya'i duk annabawa haka suka yi sallah babban sabab babban amfanin sa kuma shine hana ka soshe-soshe da wasa da hannun saboda tabbatar maka khushu'i a gaban ubangiji mun fahimci ne in ma ana kallon abin a hankalce ne to aka kalle shi a wannan babin ba ta babin cewa dogaro ko rashin dogaro ba Allah sa an gane wannan to balantana kuma hadisai ma da suka zo a kansa da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi sauri mu kare nan a sai shi hadha ma al iqrar bi jawaz al khata'i ala ghairi al ma'sum illa an yunazi'a fi hadhihi al qa'ida fa tasqutu mukalamatu sai dai idan mutum zai ja da mu akan wannan ka'idojin in kuwa ya ja da mu akan wannan ka'idoji to shikenan yancin ya tsaya ma mai magana da shi ta faɗi ba cikin abokan magana kun gane nan can ka'idojin nan da aka faɗa na cewa maganar Allah ita ce sama da kowa maganar manzon Allah ita ce sama da komai in kai jayayya akan wannan kuma ai kaga ba ka ba aboki ka zama ma ba abokin zance ba idan mutum yanzu zai zo ya kare in an ce yana bin shehu wane ya bar manzon Allah sai ya zo ma ya ce to wa yace ma dole abu manzon Allah ai kaga sai ka rufe bakinka to shine abin da yake nufi yawa to sai yake cewa wa hadha huwa dakhilun tahta alwa'idi in ko mutun yayi wannan to ya shiga karkashin kuma wa'idi wato cikin nassoshi duk da suka yi magana akan narkon azaba ga mutumin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma thumma la yajidu fi sudurihim mani harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah madauki rantsuwa cewa ba za su zama mu'minai ba har sai sun sa kai ne mai hukunci a tsakaninsu duk abin da ya faru ina za mu mu yanke hukunci gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa sanin abin da Allah yake so a cikin bayin Allah tunda Allah ya saukar masa Qur'ani to yafi kowa fahimtar komai to haka in yace kaza shine daidai dan me zaka zo ka ce a mallan wani ma ya kamata a bi shi to dan sauran nasoshi na wa'idi da suka tsoratar da mu akan narkon azabar da za a yi wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna nan a ciki cewa kamar falihdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim lalle wadannan da suke so wato saba ma umarnin sa su kiyaye kada wata fitina ta same su ko kuma wata azaba mai radadi ta riske su mu kokari mu karasa yace fa inista hallama adhalika falba man khalafahu idan duk da wannan kangarewar da yayi sai kuma istahalla ya halatta ma'a zalika tare da haka salba man khalafahu sukan wanda ya saba masa in mutun ya saba masa ma har ka tafi kana sukan sa kace su ne makiya kaza misali yanzu wanda zai ce ba za a bi wani sama da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama masu bin wani saboda manzon Allah sai su ce masa makiyin waliyai ko mun fahimci wannan to shine salbin salbin shine suka ka soki mutun saboda ya saba maka wa qarda irdihi da ya kushi mutuncin sa shine qard ka bincini abu ma'ana ka taba mutuncin mutum wa dinihi da addinin sa ko ka ce masa ma ba dan ba mai addini bane ka kira shi ma makiyin manzon Allah yanzu irin zaluncin da ake yi wa masu bin sunna dan sun ce ba za su bi wani malami ba in har ra'ayin sa ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba za a bi wani shehi aje ana bauta masa a kabari ba sai a ce makiya waliye kila ma zuwa ce matsiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba baka gani mutumin da kullun abin da yake kira zuwa gare shi ne a zo a bi manzon Allah sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko azumi irin na manzon Allah hatta fiya haccin abinci komai cewa muke zuwa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka ce wani fa ba wani annabin ba sallallahu alaihi wasallama shi ma a tilasta masa ya zo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce a'a baka san wadancan tunda kuma baka sanin wadancan shi ma annabin baka san sa wannan zalunci ne a hukunci zalunci ne Allah sauke akwai rashin adalci a cikin sa bilisanihi cin mutuncin mutum da harshe a ci mutuncin sa a zage shi saboda kawai ya saba maka awin taqala min hadha ko ma ya ciru daga zagi da cin mutuncin da zubda mutunci da kuma suka ila uqubatihi ko a ce ma ai masa uquba aje a kai shi karagun hukuma a ce masa maki manzon Allah ai masa abu kaza aw sa'i fi adahu ko ai ta kokarin ma cewa sai an cutar da shi ai jifa gidansa a cutar da shi a sace masa tayar mota a zage shi in ya wuce ai masa irin waɗannan maganganu dai ko a kai shi kara dan a sashi a kurkuku sai ce fa huwa min adh-dhalamatil mu'tadin to wannan me wannan in yayi haka yana cikin azzalimai masu keta haddi wa nuwabil mufsidin kuma mai aiki a madadin mabarnata shine nuwab na'ibi ne ba fa na liman ba na mabarnata ko masu fasadi Allah sauke kun ga dai wallahi duk abin da ake jan hankalin jama'a kai shine me ko wani mutum ya tattara ya koma zuwa ga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mutumin da zai tsira in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ba duk ilimin ka wallahi ba za ka wani dalili da ya nuna halaccin a fifita biyayyar wani malami akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai a Qur'ani ne ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganar malaman ma gaba daya Allah madauki ya taimake mu ya ba mu adalci Allah tabbatar da mu a hanyar daidai wannan shine karshen wannan babi kuma la Allah darasin mu dai ne a wannan littafi din ya rage daga shi kuma sai wani littafin daban fala Allah za mu dan tsaya in muka gama kafin mu gama tantancewa wanne zai ko kafin a samu shi mun yi sakaci ya kamata a ce tun kafin wannan lokaci an samu bari dai musallimu mallam iso mai manzancin da zami sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in.